jeu de Kelvin Fowler.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Murtala Faruk sanin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau Litinin 7 ga watan Agustan shekara 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa yayin da shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya bayyana goyon bayan matakan da tsarin demokradiyya, wato matakan dawo da tsarin demokradiyya a jamhuriyar Niger, ra'ayin 'yan kasar ya bambanta kan matsayin kungiyar kasashen ECOWAS.
Ghana will continue to count on her diplomats, offer the needed support in these countries, have them return democratic governance, which is the law.
Shugaban Ghana yayi wannan maganar ne yayin da wa'adin kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta kakkabawa da karun soja da suka yi juyin mulki a kasar Niger ya kawo karshe.
Haka kuma za ku ji tattaunawar da wakilin mu yayi da wani mai fashin baki kan lamarin tsaro a Nigeria. Dangane da irin goyon bayan da kasar ta Niger ta baiwa Nigeria a lokacin yakin basasa da kuma ra'ayinsa kan yunkurin daukar matakin soja akan masu juyin mulki a kasar. Muna kuma tafe da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Nigeria. To amma kafin duka waɗannan, ga halin da duniya take ciki tukunna.
Masauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. A jiya Lahadi, masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar Niger sun yi dafifi a filin wasar Niger da ke Niamey, babban birnin kasar, tare da nuna goyon bayansu da matakin da sojojin da suka hambar da gwamnatin kasar suka dauka na yin buris da yunkurin tursa samu su mai da mulki ga hambararren shugaban kasar, bayan da wa'adin da ECOWAS ta basu ya kare tun bayan kifar da gwamnatin kasar da aka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Juyin mulkin na Niger shine na 7 da aka yi cikin shekaru 3 a yammaci da tsakiyar Afirka. Yankunan Afirka na Sahel, inda aka fi samun matsalar talauci a fadin duniya. Hafsan hafsoshin tsaron kasashen kungiyar ECOWAS sun amince da daukar matakan soji har idan bukatar yin hakan ta taso, sannan da lokaci da kuma inda za su fara kai hari har idan sojojin da wato basu saki shugaba Muhammad Bazoum da suke tsare da shi ba kana su mai da shi kan karagar mulkin kasar kafin karshen wa'adin da kungiyar ta kebe musu wanda tuni ya kare. A wani bangaren kuma, haɗaɗɗiyar daular kasashen Larabawa ta aike wa kasar Chad motocin yaki da sauran bukatu na tsaro domin nuna goyon bayanta ga akan kokarin kasar na magance ayyukan ta'addanci da tsaron kan iyakokin kasar. Mai arzikin mai kamfani, a cewar kamfanin labaran kasar WAM wanda ta ruwaito a jiya Lahadi, kasar Chad mai makwabtaka da Niger, inda aka yi juyin mulki a watan da ya gabata, ɗaya daga cikin kasashen yammacin Afirka da gwamnatocinsu ke goyon bayan kasashen yamma a yankin da tashin hankali ya yi mata katutu a yankin Sahel ɗin. WAM ya ce kasashen biyu sun rataba hannu akan wata yarjejeniyar kawancen soji a watan Yuni a sa'ilin da shugaban Chad General Mahmad Idris Deby Itno, wanda yake shugabancin kasar tun bayan rasuwar mahaifin shi Idris Deby Itno shekaru biyu da suka gabata sakamakon raunukan da ya samu a filin daga da aka gwabza fada da 'yan tawaye. Ministan tsaron Chad Dauda Yaya Ibrahim ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa waɗannan kayayyakin yakin za su taimakawa manema wajen karfafa tsaron Dakarunmu a kokarin da muke yi na yaki da ta'addanci. Kasar Chad dai ta kasance ba ɗaya daga cikin 'ya'yan ECOWAS ba, sai dai kuma wani mai magana da yawun gwamnatin kasar ta Chad a ranar 30 ga watan Yuni ya shaidawa AFP cewa Deby ya gargaza Niger domin ganin irin gudunmawar da zai iya bayarwa wajen warware matsalar. Yayin da ake mai da hankali sosai akan fadan da ake gwabzawa a babban birnin kasar Sudan, Khartoum, da yankin Darfur da ke fama da tashin hankali, sai dai kuma ana samun ta'azzarar tashin hankali a yankin Kordofan da ke kan iyaka da kudancin Sudan. Kamar sauran dubban mutane, Muhammad Hamdan Muhammad ya isa Sudan ta kudu daga El Obeid da ke arewacin Kordofan. Ya ce tun bayan da rikici ya barke a Sudan a tsakiyar watan Afrilu, fada tsakanin sojojin Sudan da kungiyar mayakan kasar ta RSF ya dada ta'azzara. Muhammad ya ce ya gudu zuwa Sudan ta kudu ne don ya tsira da ransa da kuma gudun irin hadarin da rayuwarsa ka iya fadawa ciki. Ya ce an kashe abokansa akan idan shi a lokacin da dakarun gwamnati da kungiyar RSF suke fada. Ya kuma kara da cewa yayin da wasu suka gujewa yakin, wasu kuwa sun samu raunuka ko kuma an kashe su. Fadan da aka yi a Kordofan yana daga cikin abin da ya haifar da raba mutane da muhallansu zuwa wannan wurin. Dakarun kasar Sudan suna tuhumar 'yan tawayen kungiyar Sudan People's Liberation Movement North, wanda ake kira SPLMN, da karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka cimma tare da kaiwa dakarunta tsawon watanni Yuni da Yuli. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Aisha za ta sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. To amma kafin nan, shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo ya bayyana goyon bayan dawo da tsarin demokradiyya a jamhuriyar Niger. To amma ra'ayin 'yan kasar ya bambanta kan matsayar kungiyar kasashen ECOWAS. Wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim na dauke da ƙarin bayani.
Ghana will continue to count on her diplomats, offer the needed support to these countries, have them return the democratic governance, which is the norm.
Shugaban Ghana yayi wannan maganar ne yayin da wa'adin kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta kakkabawa da karun soja da suka yi juyin mulki a kasar Niger ya kawo ƙarshe, inda ta yi yunkurin aika da karun sojoji domin maido da gwamnatin Muhammadu Bazau. Ga dai ra'ayoyin wasu a nan Ghana game da matakin kungiyar ECOWAS da Najeriya akan Niger.
Sunana Umar Haris. Amma Afirka mun kai matsayi da ya kamata mu yi, mu karbi incin kanmu. A ce kuma Afirka na da incin kanshi, kuma shi kuma kasashen Turai suke ce ma Afirka ga abin da za ka yi. Gaskiya batun ECOWAS ya burge ni kwarai. ECOWAS sun bari mamaki. ECOWAS sun bar mun gane kaman ba Economic Community of West African States bane, amma suna nan ne kaman bayi na kasashen Turawa.
Suleiman Sharif Idris magajin rafi. Wato fada ba shine maslahan wannan abin da ya faru ba. Ina jin takurawa shine mafi muhimmanci a takurama shugabannin da suka hausu na sojoji ba da mulki shine mafi amfani da a ce za a yaki don demokradiyya da kuke son ya jumure a Niger. Mutane da su ake demokradiyya, to in kuka je kuka yaki wa'annan mutane kuka kashe su, to wa ake ma demokradiyya kenan?
Mini Abdulwadud, as a Ghanaian bi kamar ni na ce kamar kiri da muruka mugura ma ECOWAS da Nigeria baya a sayan da za a yi dai a samu zaman lafiya a kasar Niger.
Alhassan Suleiman Bulle dan Rakiya, masanin tsaro kuma mai sharhi akan batun juyin mulki a kasashen Afirka, ya ce idan kungiyar ECOWAS ta iya ta cimma wannan yunkurin, za ta cimma sauran kasashen Afirka da sojoji suka mamaye.
Idan abin ya zama kama an shige da sojoji cikin Niger, dai kawantan tashin hankali kadan. Amma ra'ayin Mali da Burkina wai da su goyi bayan ita Niger. Manyanmu suka ce wai idan gemu dan wanke kama wuta she ka fara shafa mana karuwa, kin fahimta? Su din kuma mulkin soja ne.
A ranar Laraba 26 ga watan Juli ne ta shekara 2023, sojojin Nijar suka ambarar da mulkin shugaba Muhammadu Bazau. Hawau Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka, daga Accra, Ghana.
Sashen Hausa da muryar Amurka ne kuke tare da shi kai tsaye a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha da labaran duniya kashi na biyu.
Kasar Poland ta dada bunkasa tsaro akan iyakarta da Belarus bayan da ta ce wasu jirage masu tashin ungulu biyu daga kasar ta Belarus sun take dokokin saman kasar Poland. Jakadiyar Amurka Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta shaidawa manema labarai cewa akwai yiwuwar Rasha ta dawo kan yarjejeniyar safarar hatsi ta Bahar Aswad. Ta ce an sanar da mu cewa shi a shirye suke su dawo su a ci gaba da tattaunawa, to sai dai kuma ya zuwa yanzu ba mu ga wata alamar hakan ba. Jami'an Ukraine sun faɗa a ranar Laraba cewa hare-haren jiragen marasa matukin da Rasha ta kai sun lalata na'urori a tashar jirgin ruwan da ke yankin Odessa a kudancin Ukraine, yayin da Rasha ta kaddamar da hare-haren jirgi marasa matuki da suka auna babban birnin Ukraine. Sojojin Ukraine sun ce harin da Rasha ta kai ya lalata na'urar da ake dakon hatsi da shi, sannan kuma ya haifar da gobara a gine-ginen masana'antar da kuma tashar jirgin ruwan. tun bayan da ta janye daga yarjejeniyar safarar hatsin ta Bahar Aswad a makon da ya gabata. Wato a watan da ya gabata babu kakkautawa Rasha ta yi ta kai hari kan masana'antar hatsin Ukraine da ke Odessa kafin ta janye daga yarjejeniyar da ta ba da damar a yi safarar hatsi daga Ukraine ta Bahar Aswad. Rasha ta yi korafi cewa an gaza mutunta wata yarjejeniyar da za ta ba da damar safarar takinta zuwa kasashen waje.
A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yayin da wa'adin da kungiyar ECOWAS ta ɗibawa sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar nan mayar da hanɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum ya cika, manazarta na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan yiwuwar ɗaukar matakin soji, musamman la'akari da dangantakar da ke tsakanin Najeriya da Nijar. A zantawarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, Captain Yusuf Abdulmalik mai ritaya na cikin tsofaffin 'yan mazan jiya da suka yi yakin basasan Najeriya, ya kuma yi bita kan irin gudunmuwar da Nijar ɗin ta baiwa Najeriya a wancan lokacin.
Nijar ai kamar ma su ma suna ciki ma sojoji mu. Suna tamako mu a lokaci. Lokaci da wadda da ba sa so Najeriya su ne dai France. Lokaci Charles de Gaulle shi ne shugaban ƙasa na France. Su suke goyi baya Biafra.
Amma
Nijar sun ba mu supporting. So sai kuwa suna.
Lokacin wani shugaban ƙasa ne kina?
Amma Nijori, yes.
Shekaru uku da rabi ɗin nan kuna yaƙi tsawon tun farkon yaƙin har ƙarshen su suka ba ku gudunmawa kina? A wani lokaci?
Throughout. Throughout. Har bayan yaƙi ma suna goyi bayan mu. Har kwana gobe, Nijar suna bayan Najeriya. Kamar Najeriya ne su Nijar.
To irin ku da kuka yaƙi da su suka taimaka muku suka ƙarfafa muku gwiwa.
Yes.
Ya kuka ji lokacin da kuka ji an ce shugaban Najeriya Bola Tinubu ƙarƙashin shugabanci ECOWAS ya ce a kai musu sojoji saboda an sami sun tumfuke gwamnatin farar hula.
Mistake ne wannan. Kuma ya kamata tun da farko shi shugaban ƙasa mu mai girma Tinubu a ba shi shawara an sa dai shi ne dai chairman ECOWAS, amma kuma bai kamata abun ya tsaya kamar Najeriya da su ne. No, amfani dai chairman na ECOWAS ai ba shi ne ya kamata ya diga yi kamar shi ne ya shoulder abubuwa ba. Duk abin da zai yayi shi a position national ECOWAS chairman ba ya ce Najeriya su tura sojoji zuwa Nijar ba, kuma yadda ya tura shugabanni Sarki Musulmi da General Abdulsalami kaga duk bai kyau ba. Da sa turo daga other countries ba tsakanin Najeriya da Nijar ake da matsala ba. Nijar sun yi abin da su ke gani ya fi masu suka yi juyi mulki, saboda haka sai a ba su shawara yadda ya kamata. ECOWAS suna da power wannan su ba su shawara duk tun da su ma karkashi ECOWAS suke.
Captain Yusuf Abdulmalik mai ritaya kenan a cikin tattaunawar su da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Masu rare kalan mu ci gaba a shakata da wannan.
Yeah.
To madalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC inda muke watso shirye-shiryen mu akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na zauren matasa.
Zauren matasa ba sauraro barkan mu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabbawa da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane kamar a makon jiya shirin zauren matasa na garin Dan Umaru ne mai albarkar matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya Matasan sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga daida muna takan kama amma barayin daji sun hana su shiga gonaki da ke nesa da gari matasan na bukatar dauki daga hukumomi don karakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yanda aka saba ba to mutane su samu yin barci da idon su biyu a rufe matasan su hada da Isa El Usman Yahuza Gado Isa Babangida Dan Umaru Muhammad Barau da Umar Yakubu Fama matasa ku biyo ni mu shiga zaura
dan zuwa da samu mashin mai karfi daji dole sai ka dauki wannan mashin ka je da shi saboda in ta kama ka rugo kaga za ka rugo ka baro shi takan yi gobe in ka koma ka cinye shi
irin wannan kalubale faru ka da babur din ma wani hatsari ne garin mutum kawai ya ranta na kare da kafai
kore wani hatsari ne domin baka ma yi wurin shi sai dai kai da kanka kawai ka samu da ka je ka kwanta ko kuma ka ruga ka wada rani ko kuma kai ta gudu zuwa daji
Muhammad Barau ba mu labarin mai rayuwarka take a garin Dan Umaru
a halin gaskiya wato yanzu muna rayuwa ne a cikin firgici sabanin yadda muka saba a lokacin baya domin can baya za ka iya ji daji ko kai daya ka wanna ka ci gaba da aiki sai yanzu mun kai ma halin da yanzu dole ku samu kamar ku biyu ko ku uku kai ta kai ma dole idan ku biyu din nan za ku ku nan ku ji daji to yanzu za su yi aiki dare hai sama ice dai zan kare ga muku dan ku za ku tantance sun kawo gari ku idan ba haka ba to ko za ku tantance sai muku maraga to kaga ai tsadar rayuwa ta yawa yanzu abinci bai nemuwa babu wanda muke da shi ya kare wanda zamu nemo daji kuma sun hana
wato ma'ana idan an shiga daji kamar mutum biyu ko uku sai daya haukan doguwar bishiya yana leke-leke dan hangowa ko akwai hatsari da ke tahowa
eh an aje kamar zaman Escobar idan ku ba haka idan ba haka ba to idan kun zauna idan za ku yi misalin noman awa biyu zuwa uku to yana da wuya a sama abincin aikin ku zai kai na awa daya kuma a duk da haka din to ba wai lalle din ne ba zan yi har yi sama din ya zamanto a ya tsiran da za ku yi shine ya hangan muku abin da za ku zo kafin ya riske ku to Allah ya tilke ku sai ku samu baka idan ba haka ba kun gudo sai sun tara wajen gari ko da za ku yi garin to shikenan ba wurin mafita sai dai wala Allah yi
Umar Yakubu Fama yi mana bayanin kai kan madan masu nan ka riga hamshakin manomi ne yi mana bayanin yaya noma bana wannan yankin
eh gaskiya mal Nasiru muna gaskiya farin ciki sosai da kasancewa mu wannan bagire mai albarka kamar da ka ji abinda yasa ka ji wannan faman ya fita asali na ni haifar gandan Umaru ne amma kuma nayi karatu na a Sokoto State na yi karatu tun matakin primary secondary har abin da ya kai ga jami'a na karanci crop science a matsayin course nawa na degree so possibly na dan fara master zai kame rasuwar mahaifina sai kuma na dawo na dan ci gaba da kasuwanci da sauransu. Kamar yadda muke tattauna waɗannan matsaloli, abubuwa ne waɗanda suna da rikitarwa, suna da ban tsoro, kuma suna da ban haushi. Allah ya jarabce mu da wuri mai albarka fiye da matuƙa yadda baka tunani. Don duk yadda kake tunanin wurin ana noma, ya fi duk ƙarfin tunaninka idan ka zo ka gani zuwa lokacin kaka. Abin da ya sa muna da ƙasa mai albarka wacce ta haɗa da boda da Niger da Zamfara. Mun kuma sai ya zama na Allah ya kawo mu ƙarshen kebi ta gabas kuma within the coast, saboda mun zama mu ne habit na noman kebi gaba ɗaya. Dan in kai maganar noman na jihar Kebbi, ba yadda za a yi ka cire danko sabo cikin noman jiha, saboda mu muna iya har yanzu maganar da nake ma muna da two major market a wajajenmu. Akwai Bena, akwai Riba, waɗanda har shekara ta dawo aƙalla lokacin da muna zaune Kadau ba a rasa fitar da tirela duk sati, ba a rasa fitar da tirela 200 zuwa 300 duk satin Allah, kuma har wani lokacin ya dawo haka. Amma yanzu ta kai ga ma Malam Nasiru, ba wannan muke dubi ba, yaya za a yi ma mu samu abincin kanmu wanda za mu ci, shine abin ke ba mu barazana. Don kaga kamar dan lokacin nan da ya dan tafi of recent dawa da masara sun kai har wajen 45,000 zuwa 50,000, mutanen mu sun shiga mawuyacin hali. Noman nan wuraren duk da ka san ana wannan noman mai yawa a da, yanzu wuraren ba su zuwa. Ba sai na sake maimaitawa ba, saboda abokanin iya mutattaunawa ta sun gabatar da waɗannan ƙorafe-ƙorafe. Dazuzzukan ne gaskiya babu, akwai ƙazanta da ka shiga a halbi. Wasu sun kasu kashi-kashi daban-daban waɗannan bandits ɗin. Akwai masu shoot at sight, suna halbi ne da sun ga manoma za su halba ne kawai. Za su kashi na kashi wanda Allah bai kare ba kwana ba, su ɗauke shi su kai daba. Akwai kuma waɗanda za su zo su a bakin abin da suke so, za su yi kidnapping na mutum ne a kai kuɗin fansa sannan a dawo da mutum. Sannan akwai waɗanda gari ne za su zo shanaye, ko in ce bisashen da mutanen gari suka ɗanyi noma suka sarrafa, ƙila saboda gudanar da buƙatunsu na rayuwa kamar aurar da yara, rashin lafiya ko wani abu. Wasu suna iya su sai shanu haka sai su kulke da gidaje, waɗanda da buƙatar ta tashi kaga za a saida ne nan take sai a samu kuɗin da za a biya buƙata. To yanzu an hana wannan ciwon, baka da hali idan kana da sa ya kai 2 zuwa 3 kamar tamkar ka aje bam cikin gidanka ne. So waɗannan abubuwa sun kazanta.
Amma na za a lura kana da dukiya kenan.
Yawwa, za a lura kana da dukiya. Kuma gari, ina magana akan gari gaba ɗaya. Saboda magana nan da nake gaya maka, na san ƴan jarida za ku iya cewa to ai yaya za a yi su waɗancan bandit ɗin da suke cikin gari har su iya sanin cewa ka tara waɗannan dukiyoyin. Akwai dama duk kowane ƙasa kuma kowane gari za a samu bargurbi daga ciki. Da bargurbi daga cikinmu su ne suke ɗan kai security namu, suna ɗan fallasa cewa ga abin da gari ke tahiya.
Wato mutane, Umar, mutanen da ake kira informa kenan.
Na informa kenan, informa. Asali, kowane gari na san za a iya samun haka. To amma da daɗewa muna neman wannan dama, Allah bai bamu ba. Muna son ya zama yaya za a yi mu yi magana. Gwamnatin tarayya ta ji kukanmu, gwamnatin jiha ta ji kukanmu, sannan ba wai kokin ɗaya ba, a'a mu gani a ƙasa. Wannan wuraren da nake gaya maka yanzu, barazana ta shiga na ɓangaren abin da ya shafi ilimi gare mu. Mu yanzu abin da muke ta fafutuka ma yaya za a yi mu ɗan rayu. Ba ma magana wai a'a, idan da a ce kana da daman da za ka zo ka ga wannan yankin, ina tabbata maka ko kamin magariba za ka yi hawaye fiye da kima akan irin yanayin rayuwa daga wannan wurin da muke baka labari. Wurare ne waɗanda ba su da hanya, wurare ne wanda in ka dubi yanayin makarantunsu babu malamai. Dan yanzu ba za ka iya turo malami daga local gannan ba, kake duk malaman mu wannan magana da yake madda malaman primary school da na junior secondary school mu gaba ɗaya sun wace, babu wanda kenan. Ɗan mutanen mu kuma mu yanzu nan matasan da suka dan samu sa'a, suka dan je makaranta, suka dan yi karatu, volunteer din da ake ma, ya ina aka samu enough kuɗi ko kuma yaya za a yi gwamnati ta dan sponsor din nasu su dan ƙara rike kansu wasu a je da gudu-gudun ana dawowa ya zama mun cire kanmu cikin wannan dogon masifa. Amma duk waɗannan abu ne wanda gwamnati ta yi bris ta kyale, balantana mu yi magana ruwan sha, balantana mu yi magana ruwan famfo.
Umar, bari za mu zo nan, Allah ya da ku dakata a nan matasa. Makon gobe Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na garin Dan Umaru a ƙaramar hukumar Dankowa Sago da ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
Agaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu kuma ga baban gida Jibril ya shigo da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Leadership. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa majalisar dattijan tarayyar Najeriya ta ki amince da bukatar shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu na tura sojojin Najeriya gargashin kungiyar ECOWAS kasar Niger domin maido da mulkin demokradiya, bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin shugaba Bazoum Mohamed. A wata wasiƙa da shugaba Tinubu ya aike wa majalisar dattijan Najeriya, ya buƙace su da su amince amfani da sojojin Najeriya a kasar Niger. Sai dai kuma majalisar dattijan Najeriya ta yi watsi da wannan bukata na shugaban kasa. Sai kuma jaridar Premium Times, daya daga cikin manyan labaranta, na cewa yanzu haka gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar ECOWAS ko sai dai yawo sun shiga tsaka mai wuya, bayan da suka ɗeba sojojin jamhuriyar Nijar da suka yi jin mulki wa'adin jiya Lahadi da su bayar da mulki ga tsohon shugaba Muhammad Bazoum ko kuma a kai musu hari. Jaridar Premium Times ta bayyana wa'adi ko gargaɗin da kungiyar ECOWAS ta aike wa sojojin na Nijar da cewa da alamun dai babu wani mataki na soji da kungiyar ta ECOWAS za ta iya dauka, bayan da sojojin ta Nijar gargashin jagorancin General Abdulrahman Tchiani suka ki amincewa da wannan umarni. Sai kuma jaridar Vanguard, daya daga cikin manyan labaranta, shi ma yana magana ne akan jamhuriyar ta Nijar, inda jaridar Vanguard ta bayyana cewa manyan lauyoyi a tarayyar Najeriya sun gargadi shugaba Wajo Bola Ahmed Tinubu da cewa ko kadan bai da izinin tura sojojin Najeriya kasar jamhuriyar Nijar ba tare da samun izini daga ministan dattijai da na wakilai a tarayyar Najeriya ba. Kungiyar lauyoyin ta bayyana cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ya bai wa shugaban kasa izinin amfani da sojoji a kasashen ketare ne idan har Najeriya tana cikin wani hatsari na farmaki daga kasashen ketare, lamarin da kuma ba hakan yake ba a yanzu. Sai kuma jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaran, tana cewa yanzu haka sojojin da suka kwaci mulki a jamhuriyar Nijar sun yanke hulɗar jakadanci da Najeriya da kasar Faransa da Togo da kuma kasar Amurka. Sai kuma jaridar Daily Trust, daya daga cikin manyan labaran, na cewa daya daga cikin wanda shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da sunanta daga jihar Kano a matsayin minista Maryam Shatima, wanda kuma daga bisani aka janye sunanta tare da maye gurbinta da Dr. Mariam Amur daga jihar ta Kano. Ta bayyana abin da ya faru gare ta da cewa kari ne na Allah, tare da godiyar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya mika sunanta tun farko gaban majalisa domin tantance ta.
A gaida baban gida Jibril, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To, a takaicen, a jiya Lahadi, masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar Nijar sun yi dafifi a filin wasar Nijar da ke Name, babban birnin kasar, tare da nuna goyon bayansu da matakin da sojojin da suka hambarar da gwamnatin kasar suka dauka na yin buris da yunkurin tursasa musu mai da mulki ga hambararren shugaban kasar, bayan da wa'adin da ECOWAS ta basu ya kare tun bayan kifar da gwamnatin kasar da aka yi a ranar 26 ga watan Yuni. A wani bangaren kuma, haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa ta aike wa ƙasar Chad motocin yaƙi da sauran buƙatu na tsaro domin nuna goyon bayanta akan ƙoƙarin ƙasar na magance ayyukan ta'addanci da tsaro kan iyakokin ƙasar mai arzikin mai, kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar WAM ta ruwaito a jiya Lahadi. Yayin da ake mai da hankali sosai a kan faɗan da ake gwabzawa a babban birnin ƙasar Sudan Khartoum da yankin Darfur da ke fama da tashin hankali, sai dai ana samun ta'azzarar tashin hankali a yankin Kordofan da ke iyaka da kudancin Sudan. Kamar sauran mutane, Muhammad Hamdan Muhammad ya isa Sudan ta kudu ta El Obeid da ke arewacin Kordofan, ya ce tun bayan da rikici ya barke a Sudan a tsakiyar watan Afrilu, fada tsakanin sojojin Sudan da kungiyar mayakan kasar RSF ya dada ta'azzara.
To, masu saurari, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma can da ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji su abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarnin shirin, da ma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk, sanyin nake muku, fatan alkhairi, ma'assalam.